Wani bincike da aka gudanar kan ɗumamar yanayi a Najeriya na nuni cewa mutane kalilan ne masu fahimci abinda ɗumamar yanayin ke nufi. Malam Babangida Sida Kunga, wani karamin manomi ne a ƙauyen Jimlar da ke arewacin jihar Taraba, ya ce shi kan ma bai san da wannan batu ba, ko da ke ya soma jiya a jikinsa.
Ƙauye na sunansa Jillari. To yanzu haka gane ga ka a wannan ƙauye na Jillari. Iya kuke fama da matsalar ɗumamar yanayi?
To muna ƙauye mai muka san ba mu san mai ɗumamar yanayi ba.
Ba kwa ganin zafi?
A zafi kan ba a magana, ko ga dabbobi mu ma za ka gane ai akwai alamar zafi. Yanzu gashi dai kana ga yadda ƙoramun mu suka zama ai sun bushe tun duk lokaci bai yi ba ma. Kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa. Ka gani amma yanzu gashi nan gaskiya wani sa'i sai mun yi tafiya kusan kilomita 25-30 mu samu ruwa da zamu ba dabbobi. Yanayin wurin ya canja gabaki daya. Wurare sun bushe, da nan inda ka gani na duk fadaman shinkafa ne ruwa har bakin gidaje. Yanzu gashi wurin gaba daya ya bushe, ka gane wa idanunka ai.
To ba ka tunani kan cewa watakila mamman yanayi ne ya ka haka?
To wallahi alamu za a ce haka din ne, za a iya cewa haka domin yanayi ya canja. Mu ma muna ji a jiki.
Kamar tana kuke ji a jiki?
Muna ji zafi, wani zafi da wani lokaci ma ba ma ji wani zafin da yanzu muke ji da. Yanzu ba zafin ya wuce na da, lokacin da ba na zafi ba ma zafin ya fi yawa. Ka gani sanyin da zaka ji bai wuce daga karfe 6 zuwa 8 ba. Zafin da muke fama ka, muna fama da zafi gaskiya. Yanayin ya canja.
Kasashe za su taro akan ɗumamar yanayi, ko me kuke tunani?
To malam ba abin da muka sani, mu da muke ƙauye mai muka san ake yi. Sai dai mu ji kuna magana a radio. Ba don zuwan ka ba, mu ba mu san wani abubuwa ba ma fa. Mu dai muna zanne cikin duniya ne kawai.
Kamar dai al'umman da ke karkara, da alamun wasu da ke ma biranen ba su san da wannan matsalar ba.
Haka dai ina Jalingo Wafa da jihar Taraba, kuma ina daura ne da wani waje da ke da yawan masana'antu da kuma ababen hawa, kuma ga hayaki nan musamman daga ababen hawa da kuma wannan injina da ake amfani da su. To malam kike da farko ya tuna ka ne me kake fahimta da dumamar yanayi?
Tuna na da jiruba ban yaya. Ni ga game da dumamar yanayi ba zan iya ce komai ba, don ba abin da nake fahimta dangane da shi.
Ta ba ka jin zafi yanayi na canjawa?
Wato sai dai wannan, ina wajen sana'a na ta bakin kasuwa, in na zauna nakan ji yanayin injina da meme, nakan ji waje na yin zafi, wanda kuma na gangara gidan da nake kwana, kuma tunda babu wannan abubuwan din zan ji waje ne akwai dan sanyi.
Sunana dai Muhammad Bello. Dangane da abin da ya shafi dumamar yanayin din nan, balle wani matsala ne wanda yake fuskantar duniya a yanzu, wanda ya kamata al'umma ta sa hankali aka kuma ya zama an ɗauka mishi mataki saboda irin abubuwan da muke fuskanta a yanzu.
Kai na kasan kan cewa wani mamman yanayi na da illa ko kuma babban matsala ne ga duniya?
Ta dalilai mamman yanayi yake kawo yawan zafi da yawan ruwa da yake tada mu a guraren da dama muka tashi muka samu iyayenmu suke zama, wurin da da ba kusa ruwa ma yakan zo ba, sai ga ruwa ya zo sakamakon ɗumamar yanayi yake haifar da wannan, ko kuma a haka kawai zama na zamantakewanku da kuke yawan zafi ya dame ku, mutane ba sa jin daɗin rayuwarsu sakamakon abubuwa, kuma wannan yakan haifar da cututtuka da waɗansu abubuwa makamancin waɗannan.
Wannan mako na ma zuwa ne, yayin da ake haramar taron koli da za a gudanar kan matakan kare duniya daga matsalar ɗumamar yanayin. Dr. Amoga Captain Namala, malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola, ya ce idan fa ana so a raba talakawa da jiyar raɗaɗin matsalar sauyin yanayi, to ya kamata a inganta kiwon lafiyarsu tare da ɗaukar matakan kare su daga matsalar ambaliyar ruwa da kuma lalacewar amfanin gona. Haka nan kuma masanin ya ma ce dole ne a sa ido game da yadda ake fidda gurɓataccen iska da jama'a ke shaƙa.
Wannan gas ɗin da yake fita yana tafiyan sama, wato wani muna kiran shi carbon dioxide, shi ne babban ma abinda mutum yake yi yana causing wannan dumamar yanayi. Mu kuma kamar yadda na faɗa, sare itatuwa kaga yana causing dumamar yanayi. Wayannan iskoki da yake fita a cikin abun da muke amfani da shi, su babura ne, su motoci, su injina ne, su generator ne, su waye-waye, suna hawan cikin iska. Akwai zubar da shara a inda bai kamata ba, ana zub da shara. Wannan abun da yake, wannan warin da yake fita, shi ma yana tare, yana hana zafi ya fita sararin sama. So wannan zai dawo ya dumama wurare.
To ko me hukumomi ke yi game da matsalar dumamar yanayin? Kwamarat Ahmad Sajo, shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar Adamawa, ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu.
Muna neman hanyoyi da za su rage yin amfani da iskar gas da fetur wajen samun makamashi, na farko kenan. Na biyu, muna kokari zamu tsaftace muhallanmu da kuma yanayinmu. Na uku, muna kokari zamu bada goyon baya wajen dasa itatuwa da kuma hana saran itatuwa ko ta wani hali. Muna kokari zamu shuka itatuwa kuma zamu kula da waɗanda suke a wurin yanzu.
Kuma da menene dai masana sun bayyana cewa muddin Najeriya bata dauki kwararan matakai ba kan batun dumama yanayin almomin kasar na iya shiga cikin wani mawuyacin hali. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping sure?